Masu saurare sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Koniya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Alhamis 13 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ko wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskara mu ga kanin labaran.
Ajiya Laraba ne kungiyoyi da suke gabatar juna a Sudan ta Kudu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta ƙarshe. Shugaban Amurka ya sanya hannu kan dokar shugaban ƙasa wacce za ta azata takunkumi kai tsaye kan mutane ko kibiyoyi da ake zargi da katsalandan a zaben Amurka. Ministan tsaron Rasha ya ce hukumomin ƙasar da takwarorinsu da ke birnin Beijing za su ci gaba da yin rawar daji na haɗin gwiwa.
To, kanin labaran kenan. Sojojin Najeriya sun ce jamhuriyar Nijar ta ba su ƙarin fagen bugawa da 'yan bindigar dajin Zamfara saboda.
In muna bin 'yan bindiga sai suka tsallaka makwabciyar mu jamhuriyar Nijar, to ba su tsira ba. Za mu bi su can din ma domin mu cin masu.
Jiya a Ghana aka baiwa dangin marigayi Kofi Annan damar yi magawarsa a bankwana. Za kuma a ji cewa ambaliyar ruwa ta yi barna a jihar Niger, Najeriya.
Akalla mutane 40 da wani abu sun rasu.
To, kamar kowace ranar Alhamis, Alheri Grace Abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba ne kungiyoyi da suke gaba da juna a Sudan ta Kudu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da suka kira ta ƙarshe, tare da kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar na tsawon shekaru biyar. Waɗanda ya halaka dubun dubatan jama'a ya kuma tilasta miliyoyin barin muhallansu. Sassan sun sanya hannu ne kan wasu yarjejeniyoyi na wucin gadi, amma duka ɓangarorin sun faɗa cewa wannan ce ta ƙarshe. Shugaba Salva Kiir da shugaban ƴantawa Erik Machar da ma shugabannin wasu ƙungiyoyin hamayya duk sun sanya hannu kan yarjejeniya ta ƙarshen a makwabciyar ƙasa Ethiopia, kamar yadda kakakin gwamnati ta ƙasar Habashan ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Ateni Wek ya lura cewa shugaba Kiir da Erik Machar har sun ɗan zanta bayan da aka sanya hannu kan wannan daidaito. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata dokar shugaban ƙasa jiya Laraba wacce za ta azata takunkumi kai tsaye kan mutane ko cibiyoyi da aka hakikance suna katsalandan a zaben Amurka, ko ta yin kutse ko kai hari kan kayan zabe ko kuma ta farfaganda ko ruɗa jama'a. Hukumomin Amurka suna ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar Rasha ta yi katsalandan cikin zaben rabin wa'adi na shugaban ƙasa da za a yi cikin watan Nuwamban bana, a zaman ɗori kan abin da ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka a shekara ta 2016. Sai dai mai ba da shawara kan shugaban Amurka kan harkokin tsaro John Bolton da shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa Don Coats duk sun ce wannan sabuwar doka ba ta auna wata ƙasa ɗaya tilo ba. Suka ba da misali da ƙasashen China da Iran da Koriya ta Arewa, suka ce sai ta yi su ma suna aiki domin ganin matakan da suka ɗauka za su yi tasiri a zaben mai zuwa. Bolton ya ce da wannan mataki shugaban na Amurka ya gwada cewa ya ɗauki batun tsaro kan harkar zaɓe da muhimmancin gaske. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka daga jam'iyyun Republican da Democrat ba su amince da ayyanawar da gwamnatin shugaba Trump ta yi cewa ƙasar Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Laraba suna ɗaukar matakai da suka wajaba na hana yaƙin da ake yi a Yemen rutsawa da farar hula, inda farmakin da jiragen yaƙi da Saudiya take wa jagoranci ya halaka dubban farar hula da ba su ji ba su gani ba. Senator Sudan Colin ɗan Republican daga taga muryar Amurka cewa ban amince da ayyanawar ba. Shi ma Senator Tom Udall ɗan Democrat ya ce a gani na rundunar taron dangi ƙarƙashin Saudiya tana da sakaci, kuma ina ji akwai matakai da za mu iya ɗauka da za su taimaka wajen tafi da al'amura a wannan yaƙi. Ba don ayyanawar da Secretary Pompeo ya yi ba, bayan wa'adin da Majalisar Dokokin ta bashi zuwa 12 ga watan nan da jiragen yaƙin Amurka tilasta daina baiwa jiragen yaƙin na taron dangi mai sararin samaniya mai sakataren tsaron Amurka Jim Mattis shi ma ya goyi bayan ayyanawar da takwaransa na harkokin waje yayi. To labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ministan tsaro na Russia Sergey Shoigu ya ce hukumomin kasar da ke Moscow da kuma takwarorin su da ke Beijing za su ci gaba da yin rawar daji na hadin gwiwa shigen gagarumin atisayen da suke yi cikin wannan mako. Shoigu da takwaran aikin sa na China Jen Weifeng jiya Laraba suka ziyarci wurin da dakarun suke sansanin gwajin harbe-harbe da ke gabashin kasar Siberia inda dakaru kusan 300 daga Russia da sojojin China 3,200 suke wannan rawan daji. A halin da ake ciki kuma kwararru kan yancin bil'adama a Majalisar Dinkin Duniya suna kashedin cewa idan yaki ya barke a lardin Idlib a arewacin Syria zai kai ga halaka fararen hula masu yawan gaske fiye da waɗanda aka halaka a illahirin yakin basasar kasar wanda ya haura shekaru 7 yanzu. A China kuma hukumomi sun ce wata mota ta afka gungun jama'a tsakiyar kasar har mutane 3 suka mutu wasu fiye da 40 kuma suka jikkata. Tuni dai yan sanda suka damke matukin motar kuma sun ce babu shaidar lamarin ina da wata nasaba da harkar ta'addanci. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kare rayuka shine babban abin da yafi baiwa matukar muhimmanci yayin da mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da aka yi wa lakabi Florence ta auna yanki da ke gabar teku mai fadin kilomita 40 a kudu maso gabashin Amurka. A shirye muke kuma za mu tunkare ta, shugaba Trump ya faɗa a jiya Laraba. Shugaban ya ce ya yi magana da gwamnonin jihohin Carolina ta kudu da ta arewa, jihohi biyu da ke kan hanyar da guguwar za ta ratsa. Shugaban yana da sako ga waɗanda suke kunnen kashi cewa ba za su bar muhallansu ba, yace musu banda wargi. Saboda tsananin iskar daga teku mai tsanani kwararru sun kasa tsaye da kalma ɗaya da za ta kwatanta tsananin ta. Kwatance da suke yi shine cewa rabon Amurka da daga iska mai tsananin haka tun shekaru 60 da suka wuce. Masana yanayi a cibiyar kula da iska masu tsanani suna gargadi Florence za ta janyo ruwan sama mai yawan santimita 101 a wasu sassa na jihar Carolina ta arewa, inda ruwan teku zai tashi da tsawon mita 4 fiye da tsawon wasu gidaje. Wakilan Majalisar Dokokin Amurka ƴan Democrats da Republican waɗanda kusan dangantaka su tamkar kare ne da kyanwa sun hada ƙarfi domin aiki muhimmi haramta yanka mage da kare a zaman abinci. Dokar wacce ɗan jam'iyyar Republican Van Newkirk mai wakiltar jihar Florida a Majalisar Wakilan Amurka da Alcy Lamar Hastings ɗan Democrat suka gabatar ta sami amincewar Majalisar Wakilan Amurka a jiya Laraba. Dokar ta ayyana tara ta dala 5,000 akalla naira miliyan 1,800 kan duk lokacin da aka kama mutum da saninsa ya ci ko ya kashe ko ya yi safara ko ya saya ko ya sayar ko ya bada kyautar naman kyanwa ko kare a zaman abinci. Amma dokar ta yi uzuri ga waɗanda suka yi hakan a zaman wata al'ada ko sharaɗi na addini kamar yadda wasu kabilun Indiyawa suke yi.
Labaran duniya aka saurara daga sashin Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Abuja Najeriya, inda ganin yadda ƴan bindiga ke ta kare kaina ta kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Niger. Sojojin kasashen biyu suka yi taron cimma wata yarjejeniya wadda ta baiwa sojojin Najeriya damar fafarar miyagun har cikin kasar Jamhuriyar ta Niger. Hassan Maina kaina gare ka.
Taron ya biyo bayan yadda ƴan bindigar Zamfara ke tsallakawa kan iyakar Najeriya, inda suke shiga cikin jihar Maradi yayin da sojojin Najeriya suka fatattake su daga dazukan da jihar Zamfara. Don shawo kan wannan matsala, an gudanar da wani taro na tsaro tsakanin kwamandojin sojojin Najeriya da na Jamhuriyar Nijar. Na tambayi kakakin hedikwatar tsaron Najeriya Brigadier General John Agim ko takamaimai me ake son cimmawa da wannan taro.
The meeting was intended to arrange for collaboration between military.
Makasudin wannan taro shine don tsara wani hadaka tsakanin sojojin Najeriya da Nijar. mun lura cewar yayin da muke fitattakar yan bindiga daga bangaren mu na Najeriya idan suka ketara cikin yankin jamhuriyar Niger kuma duba da dokoki na kasa da kasa kaga ba za mu shiga cikin wata kasa mai yancin kai ba abinda muke tsarawa yanzu shine yadda za mu kulluwa al'amarin a gaba daya ya zamana yan bindigar ba su da inda za su iya fakewa ma'ana su ma sojojin Niger ta bangaren kan iyakar mu za su zama cikin shirin kota kwana yayin da muka fafar waɗannan yan bindiga to ko sun ketara cikin Niger din sai ya zama to ba su tsira ba na kuma tambayi General John Agim ko wannan runduna na daga cikin wani bangare na kawancan dakarun kasashen yankin tafkin Chadi
no it's not part of the region not
a ba sa cikin wani bangare na dakarun kasashen yankin tafkin Chadin domin dakarun kasashen yankin tafkin Chadi baki daya na mai da hankali ne kwacakam a fafatawar da suke yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya domin kasar kawai dake iyaka da Najeriya ta wannan yanki ita ce jamhuriyar Niger
and the Nigerian border
to ko idan kuka fafari yan bindiga daga Zamfara sai suka gudu zuwa Niger wannan yarjejeniya kenan ta baiwa sojin Najeriya su tsallaka kan iyakar Niger domin kamo su
we can also enter into the side of Niger
wannan shine abin da wannan hadaka take nufi duk da su ma sojojin Niger na zama cikin shirin kota kwana ta kan iyaka amma in muna bin yan bindiga sai suka tsallaka makwabciyar mu jamhuriyar Niger to ba su tsira ba za mu bi su can din ma domin mu cin masu kalaman kakakin headquarters tsaron Najeriya kenan Brigadier General John Agim Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Haka dai kuma a gaida Hassan daga batun tsaro kuma sai na ambaliyar ruwa wadda ta halaka mutane akalla 40 a jihar Niger Nigeria Mustafa Nasiru Batsari gare ka.
Ambaliyar ruwan dai ta yi matukar tayar da hankali inda har ta kai ga gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello yayi wata ziyarar gani da ido ta jirgin sama mai saukar angulu a yankunan da ambaliyar ruwan ta yi mabarna ko da yake dai ba a yi ziyarar da manema labarai ba amma shugaban hukumar riba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga yayi karin haske
yanzu a kalkalmin da muke da shi akalla mutane 40 da wani abu sun rasu dun bayanai suna shigowa wani ba za mu iya sake bayani ba sai mun tabbatar da sahihancin shi garuruwa nawa ne ruwan ya lalata a garuruwa suna da dama Alhaji Batsari kamar a makwa akwai abin da muke cewa kaman kauyaku sun wuce kaman 200 wanda yake je a saman jirgi da muka je da mai girma gwamna mun gani
wannan garuruwan 200 duruwa yayi awan gaba da su
duruwa yayi awan gaba da su
babu shakka dai dimbin jama'a ne suka shiga wani yanayi na tashin hankali a sakamakon rashin muhallai da ma abincin da za su ci da ambaliyar ruwan ta haddasa Malam Aminu Babangida Gungu da ya bugo waya daga can kauyen su dake Gungu kusa da Zungeru ga abin da yake cewa
yanzu haka ina Gungun ne ambaliyar ruwa na nan sai kan gidaje ne yanzu na nan yanzu gidajen da suka rage wannan ruwa bai ci ba yanzu ga bazai su fa'a ba ko
duk fadin garin gaba daya
duk wadan garin da fadin ruwa ya ci dabbobi da dukiya duk babu shi ba doya ba masara ba dawa ba shinkawa komai ya ci yanzu nan wallahi Mustafa ni san ga da nake magana nan da kai banda tushe biyu na makogon gwanin masara ba
to ko baya ga nan jihar Niger jama'a a can jihar Kwara labarin guda ne Aliyu Shehu Kafin Dangi shine jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da jihohin Niger da Kwara ya ce kananan hukumomi 13 na jihar Kwara sun shiga wannan tasku na ambaliyar ruwa
ai yanzu abin da yake gaya maka a Kwara wajen local government 13 ruwa ya lalace musu gidajensu da kuma gonakin shinkafa din su da rake da sauransu
a can jihar Kogima bayanan da na tattaro na nuna cewar hukumomin jihar na can sun dukufa wajen fadakar da jama'a Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to Allah shi kyauta a kuma gaida na Batsari daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana inda aka shiga rana ta biyu a shirin jana'izar tsohon sakatare janar na majalisar dinkin duniya wadda rana ce da aka baiwa danginsa damar yin bankwana magawarsa daga birnin Accra ga Ruwan Abbas da cikakken rahoton
magajiya a kujerar sarautar bangaren uwar tasa ta sanar da rashin da aka yi
the leveler has struck again.
Mutuwa mai shafe komai ta sake ratsowa. Wannan karon lokaci ne na babban dattijo mai suna Busmur Kofi Atta Anan. Yau danginsa da ƙasa baki ɗaya na makokin mutuwarsa tare da masu jaji duk faɗin duniya. Kofi Atta, yadda muka san sa kenan muka saba kiransa. Jika ne na marigayya obafenye ajuwa enen babban sarauniya da Nana Wood babban sarkin Okwamu wadda yayi mulki daga tsakiya zuwa ƙarshen 1700. Kofi tane na Henry Reginald Anand, jika na obafenye ajuwa enen Mr. H.R. Anand dangana na farko da ya shugabanci UAC. Ya zama Ashanti Regional Commissioner na farko a zamanin mulkin Busia. Bai zama abin mamaki ba cewa ɗansa ya tashi har wannan babban matsayi da shahara saboda baiwar da Allah ya yi masa. Sarakai dai da magajiyoyi na duk ɓangare, na uwarsa da na ubarsa, sanye da shigan makoki, babbako da jajjayen kaya, sun rinƙa rera waƙe da rerayen makoki. Na tambayi sakataren sarautar gidan uwar tasa ma'anan kiɗa da rairaye da suke yi tare da sarkin su. Muna kiɗa ne, muna duk abin da kaga ana yin nan domin a fahimci cewar muna makokin ɗan uwanmu ko minmu. Na kuma sadu da wani mai suna Mustapha da ya fito can sakandi takura da jihar Yammaci don wannan makoki. Rajwanul Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To gaida Ridwan, a shirinmu na hantsi za a ji cewa
Gaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika halkwatar jam'iyyar APC takardarsa ta tsayawa takarar zaben fidda gwani don neman tazarce a 2019. Anida Fifi a halkwatar jam'iyyar don shaida mika takardar, inda hakan ya haɗu da mika takardun da wasu masu neman takara na sauran kujeru kamar gwamna da majalisar tarayya.
Bayan da wata ƙungiyar 'yan ƙasa masu sha'awar shugaba Muhammadu Buhari MCAN suka biya masa naira miliyan 45 a kuɗin tsayawa takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar APC. Wannan dai maƙudan kuɗi da jam'iyyar ta APC ta sa domin tsayawa takara yana ci gaba da kawo kace nace a cikin ƙasa.
To sai fa a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu kan ga Alheri Grace Abdu da shiri na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoiba ku da maha tambaya ni ke da ku da maha tambaya ni ke da ku ba ki da ya ci mana bala'i na yau gobe da ban na gobe jibi da ban ya yi shi mu. Yau wata na shi da cikin garin da wallahi ni ka tsani ta abin da ke damu mu.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkam da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawarta, yau shirin domin iyali zai nazarci rayuwar mata 'yan jamhuriyar Nijar a ƙasar Saudiya, inda suke tafiya da nufin neman ingancin rayuwa sai dai idan suka isa wurin sitarar ba haka lamarin yake ba. Wakili Musulmu Munni Barma ya bi diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya hada mana.
Ko ba ki da ya ci mana bala'i na yau gobe da ban na gobe jibi da ban ya yi shi mu. Yau wata na shi da cikin garin da wallahi ni ka tsani ta abin da ke damu mu. Ni ka tsani ta abin da
mun yarda jama'a suka yi ta aike wa juna kenan ta wayar telefon a matsayin ta daya daga cikin matan Nijar da ke aikatau a kasar Saudiya. Tana mai nuna kosawa da bakar azabar da suke huskanta daga wajen mutanen da suka dauke su aiki ta hanyar wasu kamfanonin samar da aikin yi. Kungiyoyin kare haƙƙin jama'a musamman masu kare muradun mata sun yi wannan al'amari ta a sakamakon yawaitar irin waɗannan koke-koke na neman ceto da nuna nadamar shiga aikatau a Saudiya. Hajiya Halima Sarmai wata kusa ce a kungiyar SOS Five.
Wai irin wannan abun ba abun boyewa bane. Kwantira ce, an yi kwantira, an muka gani mu namu suna wahala ana kaskanta su. Don me za a ci gaba? a janye mutane su komo gida kowa ya komo ga iyalan shi daman ba wurin neman kyauta ta rayuwa bane to in rayuwa na salwanta me ya kamata ai amma a gaskiya mu da kanmu hankulan mu sun tashi saboda muna ganin bidiyo muna ganin wasu abubuwa a gaskiya zantan nan ban dauke shi ba kaman wasa na dauke shi kane kamar tabbas an yi
domin tabbatar da gaskiyar lamari ministan kwadagon Nishar Ben Omar Mohammed ya ziyarci kasar ta Saudiya inda suka gana da mata ƴan Nishar masu aikata
kore kwanaje na ziyarce su gurabe yawa na zarce su suna lafiya suna aiki alhamdulillah babu wata matsala wannan matsala mun kari ne kawai muke so mu samu basu haƙin ma'aikatan mu na gatan mu musamman ma inscription da ake cewa a kasar national security social ya zaman to kowane ma'aikaci ma'aikatar shi ta dinga contribute ana bada wani allowance ake ba ma iyalin shi yaya za a bashi wani horo musamman yana da bai lafiya wani irin allowance ne da aka mishi an yana kaman bulaguro wani irin allowance ne za a bashi yana samun gana ta aiki dama irin wani advantage kine muke so aka musu gyara muska farafara convention kin mutu wurko da muke da shi
suna da yawa ƴan Niger waɗanda ke can a halin yanzu
eh suna da yawa amma mushkilar guda yawancin su ba ta hanyar gwamnati ba suke bi ka san da yake kowace shekara ana taya haji daga Niger daga Nigeria daga Chad daga Cameroon duka kana ga mutanen mu sai su tsille da su je su dauki wasu takaru wasu takaru ma ba su kuma wasu ta eja suke bi masu zaman kansu sai a kai su can an suka je can kuma su dinga aiki an za ka lissafi da wannan sai in ce maka ma muna da kusan mutum 10,000 a can amma sai ya na ministan kwadago wanda suka biyo ta hanyar mu daga 2016 zuwa yau ba su kai ba 1,000 kusan muna kusan 800 da wani abu tunda kowace shekara a kowace suke dawowa kowace shekara biyu ya kamata a ba su farma so su dawo gida duk ka ga na tafi iyaka ta dauka daga iyakan kebe Nigeria to so kenan ka dauka iyakan Kwalli iyakan Marathi iyakan da magaran su magariya har ka Hausa ma almai ne duk ka ga iyaka ce ana shiga ana wuta Nigeria da can kuma suna hanyoyi suna da tatan sai a Saudiya kuma suna aiki amma ba a hukunce ba a kasa su
sai dai kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na ganin akwai buƙatar shigar da su cikin wannan yunkuri na hukumomi Malam Manu na Bara Hamidu na shugabancin kungiyar Himed mai kare haƙƙin ƴanci rani
idan ka je cikin ƙasa ba cikin tsari ba shi yasa za a ke maka walakanci ake maka wani musgudawa da sauransu kenan idan ka je da takardunka cikakkun takardu da suka dace babu wani matsala da zaka iya fuskanta amma idan ka je ba cikin tsari ba to dole ka fuskanci matsala kuma idan ka fada hannu wanda bai dace ba to zaka ga matsalolin shawara da zamu iya ba ma gwamnati ya kamata gwamnatin Niger ta rika lokaci zuwa lokaci bincike da ziyara kamar irin wacce ziyara da muka ce minista na mai kula da aiki yayi a rika yin su lokaci zuwa lokaci kuma wannan ziyara ya kamata ya hada da ma'aikatan gwamnati da kungiyoyin fararen hula masu kare haƙƙin adam da kare haƙƙin baƙin haure da kare haƙƙin wato kamar ma'aikata kenan da sindika da ƴan kungiyoyi masu kare haƙƙin adam ya kamata a ce suna tawaga su je su nemi dukkanin labarin da ya kamata su samu
a ci gaba da neman hanyoyin haska fitila wa ayyukan kamfanonin da ke dilalanci tsakanin masu fatan a dauke su aikatau da a ɗaya gefe a tajiran Saudiya gwamnatin jamhuriyar Niger ta yanke shawarar dakatar da dukkan wani shirin aika matan kasar zuwa Saudi Arabia a hukunce har zuwa lokacin da za ta samu tabbacin daukar matakan mutunta haƙoƙin ƴan kasar da suka je neman kuɗi
ta san dokokin aiki abu da muke ta code de travail ya ba da yanci a huddo committee ko ni masu zaman kansu wanda suke huddo member abu da muke cewa ma'aikata kasashen waje kuma fati da gama ta ji tana bai ta ba da wannan izini dangane da haka kenan yawa ƴan Niger da sauran kasashe na waje sun bude kamfanoni da suke zuwa su dauki ma'aikata ga kanmu kuma su kai su can kasashe na Saudiya na Kuwait wasu masu aiki musamman ma muna da kungiyoyin wannan su yawa ne kuma suna da wakilai a can Saudiya su ga aiki da su amma bugu da ƙari tun 2015 mun gani wannan dokar tana da kananci kuma akwai gyaran huska da ya kamata a kawo mata gyaran huska nan shine cewa ya kamata ma'aikata nan zaman to suna da albashi mai dorewa suna da wasu allowance suna da wani kamar misali hutu suna da ababe haka nan da muka zo ka duba magani ya kamata a kawo ma wannan convention da muka yi da mu da gwamnatin Saudiya ta farko gyaran huska shi yasa kenan muka dauki kuduri a nan majalisar ministoci muka tsaya da aika wa'annan mata kuma har da maza ma aikin nan zuwa Saudiya har mu kawo gyaran wuska mu da gwamnatin Saudiya mun yi rajin ya za mu gyara wuska amma har yanzu gwagga yarjejeniya ba a sa mata hannu ba muna jira ta ce muna san shirya mu game da su mun dauki lokaci wani bai za mu yi tsammani watan fidda dai wuce za mu ga mu can Geneva conference international conference travel amma Allah ta ba su ba yana shi ta hal yanzu wannan bai jirgin tana nan an bidiyo
masu rajin kare haƙƙin jama'a sun yaba da wannan mataki saboda a cewar su zai taimaka a saka tsari a wannan fanni da masana ƴancin bil'adama ke yi wa kallon sabon salon bauta Mamman Zabairu Abdu Mamba ne a ONG Jimet
su wannan al'umma da suke tsaya kasan Saudiya suna yin aiki ne wanda ba su samu haƙƙin aikin nasu suna yin aiki cikin walakance babu wani tsari to a gaskiya in gwamnati ta sa wannan doka na dakatar da shi wannan abu ne wanda za a yi na'am da shi ko mai muhimmanci saboda ya kamata a sa wani tsari wanda zai giba irin aikin da mutane suke yi a can saboda su samu incin su su kwata haƙƙin su ba tare da an walakantar da su ba ko kuma an sun shiga wata hawan hali na bauta
tun daga farko suna shiga cikin hali mawuyaci ne a can Saudiya
eh ga irin labarun da muka samu suka shiga cikin hali mawuyaci tunda daga an kai su daga sun bar nan kasar Niger an suka tai daga can wasu ne suke tarban su wanda kuma su kai wanda ka tai kasa ba ta ka babu takarrun ga hannunka wanda suka amshe suke amsar takarrun su kai su gidaje su su aiki shi yakan kasance an wata yayi babu wani biya na kirki kuma ko wani ne zai amshi kudin da biyan naka kenan kai baka ci moriyar wannan aikin da akai ba daga nan ma babu hali na kirki kuma akwai walakanci akwai musgunawa ga irin labarai da mun ka samu tunda daga misalin aka dauki mutum aka hudda shi wata kasa wadda ba ta shi ba kuma bai da takarra akan shi bai san ina zai shi ba ina zai nuha ba kenan sai abin da wannan mutane suka yi da shi shine irin abubuwan walakancin da suke haduwa kenan wannan matsala ce wanda da mata duka suna fuskantar su a wannan kasashe
kodayake a shekarar 2017 wasu mata ƴan Niger da aka yada bidiyon su a kafar Facebook sun karyatar da cewa ana gallazawa masu aikatau a Saudiya rahotanni daga wannan kasa na cewa dimbin mata ƴan Niger ne suka nuna kosawa da halin da suke ciki a wuraren da suke aikatau a yanzu haka saboda tsananin wahalar aiki da cin zarafi yayin da a wasu gidaje ake mayar da irin waɗannan mata tamkar kilakai ba da amincewar su ba
tunda nazo wallahi ban yi waya da mama na ba baba na tun da nazo ya wata nan shi da cikin garin mama ta fata ta halin da nake ji ga su baba na ba su san na mutu ina raye Allah ba su sani ba
to da fatar hukumomi za su dauki matakin kyautatawa wannan mata da sauran mata da suke cikin wannan halin domin ci gaban iyali Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin musulmin mun Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
kai mata sune duniya
To gaida innar Amar yanzu kuma ga Sahabu Imam Aliyu da labaran duniya amma fa a takeice.
A jiya Laraba ne kungiyoyi da suke gaba da juna Sudan ta Kudu suka rattaba hadon kan yarjejeniyar zaman lafiya da suka kira ta karshe da za ta kawo karshen yakin basasar kasar na tsawon shekaru biyar. Wadanda ya halakar dubun dubatan jama'a ya kuma tilasta miliyoyin al'umma barin muhallansu sassan sun sanya hannu ne kan wasu yarjejeniyoyi na wucin gadi amma duka bangarorin sun faɗa cewa wannan ita ce ta ƙarshe Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata dokar shugaban ƙasa a jiya Laraba wacce za ta aza takunkumi kai tsaye kan mutane ko cibiyoyi da aka hakikance sun yi katsalandan a zaben Amurka ko ta yin kutse ko kai hari kan kayan zaɓe ko kuma ta farfaganda ko kuma ruɗa jama'a. Wakilan majalisar dokokin Amurka daga jam'iyyar Republican da Democrat ba su amince da ayyanawar da gwamnatin shugaba Trump ta yi cewa kasar Saudiya da haɗaɗɗen daular Larabawa suna ɗaukar matakai da suka wajaba na hana yakin da ake a Yemen rutsawa da farar huda inda farmakin da jiragen yaki da Saudiya take wa jagoranci suka halaka dubban farar hula da basu ji ba basu gani ba
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan su sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Sahabu Imam Aliyu da ya karanto mana labaran duniya da Sidi wanda ya hada mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin Darus ne ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.